A yayin wata ganawa da wakilan kungiyoyin ƙasa da ƙasa ne gwamnatin ta Nijar ta yi kira ga jakadun ƙasashe da wakilan kungiyoyi a minnan Nijar su tallafa wa hukumar cimaka ta duniya WFP ko kuma PAM da kuɗaɗen da za su ba ta damar ci gaba da ayyukan jin ƙan da ta fara a watan Disamba 2015 domin mutane 250,000 'yan gudun hijirar Najeriya da ke difa da mutanen da suka tsere wa ƙauyukan wannan yanki saboda matsalar Boko Haram, sai kuma wasu 'yan mali 50,000 da ke hijira a yankin Tilaberi. Bazum Muhammad shi ne mukaddashin Prime Minister Niger.
Waɗannan mutane suna buƙatar agaji, kuma har yau a wannan lokacin muke gani tallafin yake ragewa daga masu hannu da shuni masu kama ma wannan hukumar. Jakadai da wakilai na musu wannan kiran na nuna musu ƙarancin gudunmawa da suke ba ma wannan hukumar zai sanadiyar babban matsala. Kenan na ce musu su yi rahotanni da suka dace domin masu agaza ma wannan hukuma su kawo gudunmawar tasu.
Nawa ne ake bukata waɗanda za a magance waɗannan matsaloli da su?
Su a kasafin da suka yi suke gani abin da ya kamace su banda abin da suke da shi yanzu su samu $21.3 million na dolar, wato misalin $10 million na sefa daga Satumba zuwa Disamba na wannan shekarar.
A watan Disamban da ya gabata ne gwamnatin ta Nijar ta buƙaci masu hannu da shuni su tallafawa waɗannan 'yan gudun hijira domin ayyukan jin ƙai na watanni 12, sai dai alamu na nuni yawaitar hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a yankin na Difa a watannin baya-bayan nan na barazanar mai da hannu agogo baya. A cewar Hajiya Sa'adatu Malam Barmu, shugabar hukumar ayyukan jin ƙai ta ƙasar Nijar.
Ana jin ƙoƙari, ana ta yi, me abin bai isa fiske in an ba su abinci yau sai ai attack, kuma dole su gudu su bar wannan abincin su tai wani wuri. In an ba su haka ne abin, shi yake sa abin ko mun yi prevar kin magance matsalar sai ka ga wani taɓulo kai wani wuri. Dan shi ne muke son a kama ma gwamnati, a kama ma mutanen nan.
Halin ƙarancin kuɗin da hukumar ta ce maka ta shiga a Nijar ya tilasta mata ɗaukar matakan taƙaita abincin da ta saba bayarwa a asibitocin kula da yara masu fama da tamowa, in ji wakilinta a Nijar Benuwa Teri, wanda ya ce wannan matsala ta kai su ga tunanin dakatar da wannan aiki a watan Disamba mai zuwa. Haka kuma akwai alamar za su janye tallafin abincin da suke ba yara a makarantun kwana kimanin 1,200 muddin masu hannu da shuni ba su sa hannu a aljihu ba. Ko da yake ya ce ya yi imanin kiran na gwamnatin Nijar zai samu amsa mai gamsarwa.
Je suis sûr que ça va nous permettre de continuer à assister les populations les plus vulnérables au Niger.
Ko baya ga matsalolin 'yan gudun hijira, ƙasar Nijar na ƙoƙarin neman ɗaukar matakai a game da ambaliyar ruwa da masana suka yi hasashen za a fuskanta a damanar bana. Sai kuma matsalar 'yan ƙasar da ake korowa yanzu haka daga ƙasar Algeria saboda dalilan sana'ar bara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.